الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مؤديد ونرانا دمكي كراتو رانا تأسبر دمكي كراتو تكين مرت الأحكام نا أبو الغني ابن عبد الواحد ابن عبد الغني المقدسي نا عبد الواحد ايه سنة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي ايوب يرجع وتن صفر شكرا تدويل يهود 46 wanda yayi da 10 ga watan August 2024 idan ba manta ba muna nan a babi na juma'a babi da al-allama عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي ya buga mana wanda yake magana akan hadisi na juma'a muna nan kuma hadisin Salama ibn al-Aqwa hadisi 148 wanda yake magana akan lokuta na sallan juma'a insha Allah taura ya rige mana sannan kuma sai mu ƙara shi hadisi guda ɗaya da ya mana saura a babin baki da abinda ya rige zamu magana insha Allah a yau shine abinda na alƙawarta tun wancan sati na cewa wato akwai wannan sa'a na ranar juma'a kamar da aka sani akwai ranar juma'a akwai wata sa'a da musulmi ba zai dace yana roƙon Allah a wannan sa'an ba face ubangiji ya bashi abin da yake bida to akwai sabani na malamai akan wannan babi wasu na cewa daga lokacin da liman hawun bari zuwa lokacin da aka idan da sallah wasu kuma na cewa bayan sallar al'asar wannan wanda wannan ra'ayin na biyu shi muka rinjayar a farkon ka tun to muka ce akwai wani bayani da zamu sake yi in za a tuna abinda muka faɗa a daidai wannan lokaci shine wannan ba magana manzo Allah bace magana ne na Abdullahi bin Salam cewa bayan sallar al'asar ita ce lokacin da ake tsammanin lokaci da ubangiji zai karbi wannan addu'o'i na bayan Allah shine wannan abin da manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi hadisin shi ya tabbata hadisi shi ya riga ya tabbata hadisi daga Abu Huraira ya ce as-sahihaini yana cikin kutubus sunan da ake rawatowa ta hanyoyin da dama ta hanyoyin Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf da kuma Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi da kuma Hammam ibn Munabbih da kuma Al-A'raj duk suna rawato daga Abu Huraira mazala ya ce fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun ranar juma'a akwai wata sa'a wacce take babu musulmi ba zai dace da ita ba wa huwa yusalli yana sallah aka ce yana sallah a riwaya yas'alu Allah shay'an yana wato roƙon Allah wani abu illa a'tahu Allah iyahu sai ubangiji ya bashi wannan abin da yake roƙa din kunga aka ce yana sallah kuma abu ne sai ne bayan al'asar ba sallah ake ba addu'o'i ake yi sai dai abinda muka rinjayar din har yanzu wannan shine abinda muke akai zamu magana akan dan sauyi da aka samu wato da can nabi daga cikin malamai nabi ibnu abdul bar da yake cewa wannan ijtihadi ne kawai na abdullahi bin salam cewa bayan al'asar ijtihadi ne na abdullahi bin salam cewa da yayi a cikin hadisin huwa yusalli yana sallah wannan babu iskali tun dama manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda yayi alula ya nufaci masallaci babu abin da ya fito da shi sai sallah ya kuma zauna a masallaci yana jiran sallah to shi ma yana cikin sallan ne saboda haka anan da aka ce ba huwa yusalli daga lokacin da ya zauna bayan al'asar yana jiran sallar magriba to yana cikin sallah saboda haka wannan ita ce sa'an da ake faɗa sai dai akwai hadisi na Jabir dan Abdullahi hadisi Jabir dan Abdullahi wanda Abu Salama yake ruwaitowa to a ciki ai wannan hadisi a ciki akwai inda aka ayyana cewa manzo Allah karrare ya fito fili ya faɗa cewa a nemi wannan sa'ar a bayan al'asar to wasu daga cikin malamai shine sai suka ce faltamisuha akhir sa'atin ba'da al'asr ku nemi wannan sa'a da ubangiji ke amsa addu'o'in ku bayan al'asar wannan hadisi yana Jabir yana cikin sunan na Abu Dawud yana cikin sunan na An-Nasa'i to wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana ta karshe faltamisuha akhir sa'atin ba'da al'asr wannan ba magana ta magana manzo Allah bace ratsi aka masa wato jumla ce mudaraja akwai idraji rawin ne da ya gama gaba da hadisi sai ya faɗi wannan wannan kani labarin kuma shi kuma sai yayi wasu suka hadi aka ce wannan magana ce ta Abu Salama Abdurrahman ibn Auf wannan shine abinda da ta tafi akai abinda shi ibn Abdul Bar ya fada kuma abinda zai ƙara ya ƙara fuzgan hankali na shine yanda Abu Huraira da Abdullahi ibn Salam ba su nuna cewa magana da suka fada daga manzala ne kai tsaye ba kaga inda sa da wani hadisi da sai a fada din shi ma kuma akwai ruwayi na Abu Burda zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari da ya ce sahih Muslim wanda yake nuna lokacin da limai hamu bari ne to kaga inda ana da wani abukat wannan shi tsammani na inda akwai wani abukat daga manzo Allah kaga da shikenan sai rabu gardama amma tunda babu sai zama da ijtihadi ne sai muka ranjaye da sallan juma'a saboda galibin malamai Abu Huraira Abdullahi ibn Salam ibn Abbas daga cikin manyan tabi'ai Ikrima Qaus ibn Kaysan Mujahid wannan shi ne fatawan su sadaka ni ma sai zan rinjaye to cikin iko Allah kuma ana cikin karan leke sai aka ga akwai ashe akwai hadisi ne tabbata akan wannan babu wannan hadisi da ake ganin kamar bai tabbata ba na Jabir to ya tabbata wannan hadisi yana cikin wato kitabul Juma'a na Abu Bakar al-Marwazi yake cewa hadathana Ibrahim ibn Ar'ara qala hadathana ibn Fulayk qala hadathana Ad-Dhahhak ibn Uthman an 'Abi an-Nadr عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام حديثي لك عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام كتير وقلت نتي يا رسول الله يا مائك الله إنا نجد في كتاب الله منا سامو أتكي لتافع الله قصة شيء عبد الله بن سلام هذا كتير من يمن يمال من يهودا إلى أبو دعما يرقى يكرا انتانا لتكفيد da ubangiji ya saukar ma ahli kitabi wanda basu riga sun cancanza ba to akwai wannan tagomashi din sai yake ga ba manzon Allah inna najidu fi kitabillahi fi yawmil juma'ati sa'atun cewa ran juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquha 'abdun mu'minun bawa mu'mini ba zai dace yana bautan Allah a cikin ta ba yusalli yana salla yas'alu Allah sha'ani kuma ya tambaye Allah ta'ala wani abu illa qada Allahu hajatahu sai Allah ta'ala ya biya masa bukatun sa sai Abu Abdullah ibn Salam sai yace fa ashar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'd sa'a sai manzo Allah ya nuna mishi cewa lokacin da ka nuna wata kila Abdullah ibn Salam ya nuna lokaci mai tsawo sai manzo Allah sai ya dan tsuke lokacin yace da yabo wannan lokacin da ka fada bai kai lokacin da kake fada ba ba'd sa'a wani bangare ne na sa'a sai yace fa qafa qul sai nace sadaqta kai gaskiya ba'd sa'a kaga yadda sahabbai suke da sai yace shi fa abin da ya karanta kenan shi fa amma tunda shi da abinda yake karantawa za a iya samun tarihi shi ga manzo Allah abin ana bashi labari daga sama ne kai tsaye saboda haka da ya manzo Allah ya mishi yara sai ya karba ce kai gaskiya wannan shine abin da ba ta da wani mumuni ya rika yi kada cewa shi yana tinkaho da ilimin sa da leke-leken sa amma manzo Allah ya faɗa kawai kai naka kuskure ne sako shi nashi ne dide fa qultu ayu sa'atin hiya sai nace to ma'aikin Allah wata sa'a ce wannan qala sai manzo Allah ya ce akhiru sa'atin nahar karshen yini فقلت سيناتي انها ليست ساعه صلاه اي ما لوقت صلاه بتي ولا قال سيتي بلا تبس ما لوقت صلاه بني اما اذا صلى ثم جلس لم يحبس الا الصلاه فهو في صلاه اذا واتو يي صلى الجمعه سنا يزونا ا وجن باب ابن ده يريقه شي سي صلى كو متي با ما صلى الجمعه با يي تاي المسجد يشو مصلاتين سنا يزونا يانا جرم صلى المغرب با ابن ده يريقه شي صلى المغرب فهو في صلاه يانا تشين صلى kaga wannan misalin irin ta ne shi Abdullahi ibn Salam ya ga Abu Huraira wanda mu kuma da sai nake ganin kamar magana Abdullahi ibn Salam ne ashe ma magana ce ta manzon Allah kai tsaye ana iya samun haka ashe tasalsuli aka yi wannan ana kira shi musassal a wurin malaman hadisi ya zama irin yanayin abin da ya faru da yanayin yadda aka bada hadisin inda manzon Allah ya yi shi ma sahabin haka yayi wannan ana samu wannan shine lafazin hadisin a wajen Ahmad ibn Ali ibn Sa'id al-Marwazi a Kitabul Juma'a malam Musa Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'ara as-Sami hasan al-hadith ne saduq ne hadisin sa hadisi ne kyakkyawa to koda wannan kada ya tsaya hadisin ya tabbata kaga in ka hada shi da hadisin Jabir za ka fahimci hadisin ya da asali to balle kuma akwai Duhaim babban malami na kasar Dimashq Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi Duhaim ya bara masa baya ruwayar sa tana cikin Sunan Ibn Majah Sunan Ibn Majah ruwayar sa tana akwai ruwayar wannan malami ina rawaitowa shi ma daga Ad-Dhahhak sannan kuma a cikin Musnad Imam Ahmad akwai ruwayar Abdullah ibn al-Harith al-Makhzumi duka suna rawaitowa daga Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Fulayk al-Madani daga Ad-Dhahhak ibn Uthman daga kuma wato ibn Salim ibn Abi Nadr Salim ibn Abi Umayya Abu Nadr daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abdullah ibn Salam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisi da kuka ji wannan isnadi sai isnadi ne Hasan ibn Fulayk saduq ne Hasan al-hadith to kaga wannan zai ka tabbatar mana cewa shi ya tabbata cewa da ake bayan al-asr to wannan shi ya tabbata da akwai manganu da yawa suna ganin kafin lokacin da liman ne ya hawo bari zuwa lokacin da zuwa lokacin aka idan da sallah wasu ma za gani suna tsukewa su ce lokacin da liman ya dan yana ce hudu ba ya dan durkusan nan sai ga cinna wasu addu'i a wajen suna cewa lokacin da wannan bai tabbata ba sai a hadisi bai tabbata ba za ga wasu zaran liman ya zara sun daga hannu wannan bai tabbata ba a hadisi abinda dama ake da dan tantaman sa shine lokaci ne da bayan la'asar kamar yadda zuwa wannan hadisin karara ko ko lokaci ne daga lokacin da liman ya hawo bari tun daga lokacin zuwa kuma lokacin da har ra'ida da sallah to lokacin da liman ya hawo bari ai ba a saka addu'a so ake ka saurara lokacin da yake kuduba sa ba a san addu'a lokacin kuma da ya tada sallah kuma ka shiga ta da sallah so kaga duk sai dai a ce zaka yi addu'a a cikin sallarka wata kila wannan zai ƙara sa a fahimci cewa wannan hadisin yafi ƙarfi to sai dai kuma akwai hadisi na Abu Musa al-Ashari a cikin Sahih Muslim wannan hadisi da nake faɗa yanzu cewa wannan lokacin sa'a dace yake tsakanin lokacin da liman zai zauna akan minbari zai kuduba zuwa a'ida da sallar sa wannan ruwaya wasu daga cikin malamai jumhur malamai da kamar yadda muka faɗa sun tafi akan cewa tun daga salaf sahabbai bayan al-asr ce to amma an samu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a'a wannan daga lokacin liman ne ya hawo kan minbari za a yi wannan addu'a din mutum kawai zai a cikin zuciya sai cika bada yin wannan addu'a insha Allah ubangiji zai karba masa wannan shine abin da ake ruwaitowa daga ra'ayin da Abdullahi dan Umar ya rika Abdullahi dan Umar daga cikin sahabbai wannan shine ra'ayin sa kuma wannan shine abin da ake ruwaitowa daga Musa al-Ashari idan ya tabbata zamu zo mu magana akan akwai tantama akan tabbacin wannan ruwaya ne ta cikin Sahih Muslim amma dai akwai munakasha da malamai ke yi a wannan ruwaya din sannan wannan take ruwaya da Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ashari ya zaba wannan yake wato zabin Hasan al-Basri wannan kuma shine zabin Imam Muslim shi kansa Imam Muslim Sahih Muslim shi zabin sa a cikin littafin sa da kuma ma tambayan da abokin sa Ahmad bin Salama ya mishi shi ya zabi cewa wato wannan sallan wannan addu'a za a yi ta ne lokacin da liman ya hawo kan minbari har zuwa lokacin da za a wato wannan za a yi da sallah wannan kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i wannan shine ra'ayin masu bin mazhaban sa Imam Baihaqi da Imam Nawawi da sauransu hujjar su na cewa wannan sa'a din za a yi ta ne bayan wato wannan sa'a din ita ce lokacin da liman ya kawo minbari shine hadisi da ya zo a cikin Sahih Muslim riwayar Makhrama ibn Bukair daga Abu Burda daga babansa Abu Musa al-Ashari Abu Burda ne yake cewa Abdullahi dan Umar ya ce min asami'ta abaka yuhaddithu an rasulillahi fi sa'ati al-jum'a ka taba jin wani hadisi da babanka ya faɗa akan wannan sa'a da manzo Allah ke magana ranar juma'a wata sa'a ce wato ibnu umar ke tambayan Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ashari qala sai yace qultu na'am sai yace eh sami'tuhu yaqulu nadi shi yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadi manzo Allah yana cewa hiya ma baina an yajlisa al-imamu tsakanin liman ya zauna ne lokacin da zai huduba lokacin da ya fito kenan ila an tuqba salah har zuwa lokacin da za a ida da sallah juma'a wannan marwaitan zahirin isnadi ne sai shi sai kan nacin Imam Muslim ya rubuto kusan hadisi ne cikin Sahih Muslim bai da sauki yanzu mutum ya ce ya share shi ba kamar yanda masu rikice kwakwalwa suke yi ba kawai ya tabbata a Sahih Bukhari ko Muslim wani ya ce ya share shi to wannan hadisi akwai magana da malamai ke yi in Allah da bayan mun gama zamu zo mu magana bambanci tsakanin wannan abin da zamu yi yanzu wannan hadisi akwai magana akwai matsala akan sa akwai rauni yana da rauni hadisi ne mai rauni idan ya ci Sahih Muslim hadisi ne mai rauni amma zamu zo daga bayan mu magana akan abinda wannan aikin malamai ne suka yi cewa wannan hadisi suka Imam Muslim jara da kuma aikin shi su wa nace yan gaba gadi masu zuwa ko su samu tsin masu share su ce bai tabbata ba wasu daga cikin malamai kamar shi kai Imam Muslim ya inganta wannan hadisi shi Imam Muslim kamar yadda Al-Baihaqi yake fitarwa daga Ahmad bin Salama abokinsa yake zakartu Muslim ibn al-Hajjaj nayi muzakaran wannan hadisi tare da Imam Muslim haditha makharamata hadha hadisin wannan makharama din makharama ibn Bukair fa qala Muslim sai Muslim yace hadha ajwad wa asahhu fi bayan sa'at al-jum'ah ne hadisi wannan hadisin yafi zama ingantacce a wajena yafi kyau yafi inganci a bayanin sa'an lokacin juma'a wannan kaga shi zabi ma muslim shi sa kai kawo hadisin a cikin sahihin littafin sa to amma wannan riwaya da imam muslim ya kawo da shi ya inganta ta to amma wasu daga cikin malamai sun rawaya ta daga cikin malamai kusan akabiru an-nuqat sun bar wannan hadisin tun daga kafin ma shi yasa ma imam al-bukhari bai tada wannan riwayan ba imam al-bukhari da shi mutada wannan riwayan kamar yana zungurin riwayan ce wasu daga cikin malamai irin su imam dar-qutni imam dar-qutni yana da wani gyare-gyare da yayi imam muslim har ma bukhari ma wasu wurare akwai inda aka dan gyare-gyare wanda kuka sani ba wani wankaki sai littafin ubangiji eh akwai gyara da ake yi amma ba gyaran ga abzunawa ba ba mutum ya zo na gyara kawai haka na ganganci ba gyara na ilimi da malamai ke yi to abin da sa malamai suke cewa wannan hadisi ne da imam muslim ya kawo bai inganta ba saboda galibin wanda suka ruwato hadisin daga a cikin manyan wato magabata amintattu suna ruwatowa ne ko dai magana na Abu Burda wannan hadisin Abu Burda dan Abu Musa al-Ash'ari kenan ko kuma magana ta Abu Musa al-Ash'arin kansa wanda suka rawaito cewa magana ce ta Abu Burda to sun fi karfi sun fi yawa kuma sun fi zama wato hujja a babu imamu wanda ya rawaito shine Abu Ishaq as-Sabi'i Abu Ishaq as-Sabi'i babban malami ne a Kufa babban malami cikin tabi'ai banda shi kuma Abu Ishaq as-Sabi'i sunansa Amr ibn Abdullah as-Sabi'i ya daga cikin malaman Kufa kuma wannan hadisi Abu Musa al-Ash'ari kar kuma ta a Kufa ya ba da ilimi kwarai daga sai kuma hadisin ɗansa Abu Burda ɗansa wanda suka fi moruwan hadisin su shine mutanen Kufa din da haka Abu Ishaq as-Sabi'i shi da yake dan Kufa ne haka yake ya ruwaito shi cewa kawai Abu Burda ne yake faɗa cewa hiya inda khurujul imami ruwayar sa cikin sanan Ibn Abi Shayba ana ruwatowa daga Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ra'asi daga Imam al-Thawri daga Abu Ishaq Amr ibn Abdullah as-Sabi'i daga Abu Burda yake cewa hiya inda khurujul imami wannan magana sace bai karasa cewa magana na Abu Musa al-Ash'ari ne ba banda Abu Ishaq as-Sabi'i akwai Abu Ishaq as-Sabi'i ya samu wuta ba akwai wanda ya mara masa baya akan cewa magana ce ta Abu Burda wanda ya mara masa baya sunansa Wasil ibn Hayyan al-Ahdaf Ibn Abi Shayba ya fitar da hadisin sa daga Hushayb ibn Bashir al-Wasiti daga Mughira daga Wasil ibn al-Ahdaf daga Abu Burda yake cewa kuntu inda ibn Umar na samu kaina a wajen ibn Umar فسئل عن الساعة التي في الجمعة سيأكتم بي ابن عمر أكن وانا ساعة لما ذلك ما قال رانا الجمعة تو سي ابن عمر وتقيل بيد حديث سي شروع فقلت هي الساعة التي اختارها الله لها أو فيها صلاة سينا تو نيدي أو جينا إتسي وانا ساعة الله تعالى يزا بامي صلاة سكنتا وتو لوك سنة الجمعة كينا لوك سنة وتو دا لما يهوكا منبري zuwa lokacin da za a yi huduba zuwa lokacin da za a idan da sallah imam Abdullahi dan Umar da yaji wannan magana sai ya waje magana ta masa dadi fa masaha ra'asi sai ya shafa kaina kusan shi babba ne a lokacin fa masaha ra'asi wa baraka alai yace Allah ya maka albarka wa a'jabahu ma qultu kuma abin da ya faɗa sai ya kayata da shi kaga wannan magana ne na Abu Burda ya bada fatawa a gabar Abdullahi dan Umar wannan ta kuma da riwaya guda biyu riwaya Abu Isa as-Sabi'i da riwaya kuma Wasil ibn Hayyan al-Ahdab sannan kuma wannan shi ne riwayar da Muawiya ibn Qurra shi ma daga cikin manyan malamai na Kufa suka ruwaito daga Abu Burda cewa wannan shi ne abin suna tsaye da shi daga maganar Abu Burda ne ba maganar Abu Musa al-Ash'ari ba wannan guda uku din ka hada su suka fi kowa sanin hadisin Abu Burda shi Bukayb ibn al-Ashaj yana dan Madina ne ya ruwaito wani abu daga Abu Burda wanda shi ma shine ya fi kebantuwa da Abu Burda ba kaga isa a mutane guda uku zai wuya a karɓa wannan riwayar tasa an fi tsammanin cewa shi ya kuskure wannan shine abinda malamai ke faɗa to banda shi akwai sai ruwayar da take cewa wannan magana ce ta Abu Musa al-Ash'ari shi kuma wanda aka samu shi ma ya fandare a wannan shine An-Nu'man ibn Abdul Salam al-Asbahani shi kuma duk daga cikin ɗaliban Sufyan al-Thawri shi kadai ne ya ƙara an abihi kun san Abu Burda shi dan Abu Musa al-Ash'ari ne asalin hadisi inda yake Abu Burda ne aka tambaye Abdullahi dan Umar kan wannan sa'a din da wacce nan sa'a din sai Abdullahi dan Umar bai ce koyi ba shi Abu Burda ya bada amsa da yaji amsan ta musu sai shi mishi albarka to sai aka samu haka a Thawri ke ruwaitowa daga Abu Isaka Sabi'i daga Abu Burda to sai aka samu shi kuma wani da daga cikin alman at-Tawrin ana kira shi An-Nu'man ibn Abd Salam al-Asbahani ya rawaito daga Abu Isaka daga Tawri daga Abu Isaka Sabi'i daga Abu Burda daga Abu Musa al-Ashari maganar sa ba magana dan ba shi kuma yanzu shi ma wannan riwaya kuskure yayi ya saba manyan malami na at-Tawri ya saba Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya saba Waqi' ibn Jarrah al-Ra'asi da sauran manyan dalibai na at-Tawri da haka shi sa Imam Dar-Qutni yake cewa wala yathbutu qawluhu an abihi wannan magana an abihi karin da yayi wannan annuman yayi bata tabbata ba to mun ga fa inda ba da mai zike har ma abinda jama'a za ka ce an haddace idan amma kuma annuman ibn abi sa'id al-asbahani fa malami ne shi ma dan da ya rayu a wasara kuma ya saurari hadisin at-tauri bal mazhaban sama ya rika dauka amma kaga yanda malamai suka ce wannan kuskure yayi to banda kaga yanzu muna da riwaya da mutane guda uku muna da Abu Zaka Sabi'i muna da Muawiya bin Qurra muna kuma da Wasil ibn al-Ahdab al-Kufi surwato cewa wannan magana ce da Abu Burda sannan kuma banda shi akwai Mujalid ibn Sa'id Mujalid ibn Sa'id shi ma ya rawaito cewa wannan magana ce ta Abu Burda malamai guda hudu banda su akwai saura ma injima malamai kamar da wanda ya duba al-ilzamata tatabbur zai ga abinda shi Azhar al-Qutni ya faɗa da manganun sa al-Hafiz ibn Hajar da sauransu al-Hafiz yake cewa kuma waɗannan mutane su suka fi kowa sanin hadisin Abu Burda dan haka shi Bukayr ya saba ma waɗannan manyan jigajigai to ba za ka karɓa masa ba kun ga ba hadisi na cikin sahih muslim amma malamai kashe kaga ba wai ana bin makahu bi ake maɗannan malaman ba eh surwato abinda jama'a sun ittifaki ne su al-bukhari da muslim surwato abinda malamai sun ittifaki ne wannan shine hadisi ingantacce shi sa aka sallama musu ba wai dan bukhari ba wai dan muslim shi kadai ba kun ba haka ba bukhari akwai malaman sa wanda suka fi shi girma suka fi shi sanin wannan harka imamu ahmad imamu ali ibn abdullah al-madini yahya ibn ma'in sun fi girme shi su fi sanin waɗannan abubuwa amma su kasancewa su ba su rubutu irin nashi ba shi ya maka sharadi ne ba zai rubuta wani abu ba sai hadisi ingantacce to shi makarama ibnu bukayr shine riwaya mu dan da muka kawo a cikin sahih muslim shine ya saba musu sai rawato daga babansa Abu Burda daga Bukayr ibn al-Ashat daga kuma Abu Burda da kuma Abu Musa al-Ash'ari daga manzon Allah wanda shi ma muslim ya ruwaito ya inganta wannan hadisi to shi ita kanta wannan riwayan da imamu sun ya kawo ko da yana ce ya inganta ta to ba kowa da yake karban riwayan makarama ibnu bukayr daga babansa ba saboda makarama ibnu bukayr riwayar sa daga babansa ba wai ji yayi daga babansa kai tsaye ba littafi ne yake da ita na babansa hadisan babansa an rubuce su to sai ya ga da littafin daga baya sai ya rika ba mutane wato abinda yake cikin wannan littafi to kaga ba daidai yake ba wanda shi kai tsaye ya ji da wanda shi littafi yake ruwaita daga wajen sa musamman a wannan lokaci kar kuma ta babu digo babu dige babu komi haka ake rubuta rutun a tsandaurin sa saboda haka ana iya samun tahrifi to shi sa malamai ke cewa duk da daga baya abin da ya tabbata wajen malamai hadisin makarama ibnu bukayr ana karba daga babansa saboda in dai abin la'akari kawai shine shi kwafin littafin ba samu gabaɗa a cikin sa ba to amma tare da haka idan ya samu an samu ta'arudi tsakanin wanda yake karara ya ce ya ji hadisin ya je da kunnin sa da kuma rubutun to rubutu a irin wancan lokaci ba rubutu ne a wannan lokaci ma balle kace abinda aka rubuta ya tabbas a'a to sai a fara gabatar da wanda yake shi ya ji akan rubutun saboda ana iya samun wato tahrifi an samu wannan abun da yawa zaka ji zaka ga wani lokaci riwaya duk da malamai suna karbar riwayan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi amma suna cewa idan ya saba masarihus sama' wani malami ne ce shi ya je karara da shi rubutun sa to sai a dauka cewa wancan rubutun kuskure ne a ciki akwai tahrifi akwai gabaɗe da aka samu wataƙila ya bai karanta daidai ba saboda haka makarama ibnu bukayr da ma to shi amintacce ne yana riwaya daga kuma babansa kuma amintacce ne amma wannan riwayan wasu malami suke cewa to kaga tun daga nan ba za ka rinja da wannan riwayan tasa akan riwayan da take shi kai tsaye an ji ne ba saboda haka wataƙila shi ma ya ma babansa kuskure ko babansa ya yi kuskure duk da yayuwa shi sa malamai suka da yawa suka ce wannan hadisi da ke cikin sahih muslim suka soki lamirin hadisin suka ce hadisi ne bai tabbata ba irin su Imam Dar-Qutni wasu daga cikin malamai irin su Imam Nawawi su sun karɓi ma wannan hadisin kamar yadda ku sani wannan shine mazhabin Shafi'iyya su suna cewa wacce na sa'a din ita ce lokacin da liman ya zauna kan minbari imam Nawawi yake cewa to ai kaga shi Yahya ibn Bukayr ya zo da ƙari ne ziyara ce min fiqa ziyara ƙari ce daga amtace daga karba amma wannan ba ƙari ne daga amtace ba saba mu amtatin yayi fashi eh wannan shurubi yayi fadare wayi ai ba ƙari yayi fashi inda ƙari yayi da sai a ce a ba wannan kaga shurubi yayi sannan kuma gashi ana jawani hadisin ma kuma da ya ci karo da shi wanda shi akai tsaye ba abin da yake ya zama wato yake illanta hadisi din wasu daga cikin malamai kamar Ibn al-Qayyim suka ce sai ya zama ya hada hadisin duka biyu yace duka za a iya aiki da hadisan guda biyu yace shi hadisin da yake nuna bayan sallar juma'a to ya fa zama karara da aka shi za a fa dauka to amma wannan baya kore kuma lokacin da liban ya zauna a kan minbari lokacin da kuma karban addu'a shi ma da haka idan mutum yayi ana sarin ubangiji zai karba masa wanda shi zabo shi Ibn al-Qayyim ya fi rijayen hadisin bayan la'asar amma kuma yana cewa wancan shi ma kar a yadda shi to amma wannan kaga ra'ayinsa ne wannan ra'ayinsa ne saboda ai ba ana rigima ne akan cewa wato ba za a karbi addu'a a wannan lokacin ba shi mazala ya keɓace wata sa'a ce guda ɗaya har ma zai dinga nuna cewa sa'an ba ta da yawa shi yanzu Ibn al-Qayyim kana son kokarin ka ce sa'a tana da yawa kenan tun daga lokacin da aka hawo minbari har zuwa lokacin aka ga ta yi yawa kuma shi kuma sai Allah har ma ya nuna wa alamar cewa sa'a ta yi kadan ce yuqalliluha yana nuna karanta wato lokacin lokaci ne kadan kuma duk lokacin sallar juma'a duk ranar juma'a duk lokacin ne mai albarka ana karban addu'a tun daga farkon ta har zuwa lokacin da karshen yinin dan haka wannan abin da Ibn al-Qayyim ya kawo gaskiya ba zai zama umda ba abin da yafi mu abin da yafi yana mana duba da wancan hadisi na Jabir dan Abdullahi da hadisi na Abdullahi bin Salaf su karar sun fita sunna cewa bayan al-asr ne iltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr haka manzo Allah ya faɗa wannan hadisi kuma na Makhrama Ibn Bukayr shi gashi ya bauɗe ya sa manyan amintattu ya sa Abu Isaka Sabi'i ya sa Mawasil Ibn al-Ahdab ya sa Qurra ibn Abd Muawiya ibn Qurra ya kuma saba ma Mujahid ibn Sa'id to kaga wannan manyan malamai ne saba musu kaga ba za ka karba ba balle kuma gida ma ina ruwaya ne daga kitab daga littafi sadaka an fi tsammani cewa kuskure yayi shi wannan ya dauko sakon ne ba daidai ba wannan ba hadisin ba haka yake ba wannan shine abinda yake daidai insha Allah kuma wannan shi za mu da daga cikin malamai to kaga wannan shine zai zamu dan yi magana akan hadisi da kisan sahihai ne saboda kada ji yawanci hadisi da kisan sahihai muslim mai rauni ne wanda shi ai kaga wasu suna su sarauna na kuma wanda yace ku kuna rauna kuma mun ku hana raunawa to wannan ba hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ba ma hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ba har hadisin da ke cikin sauran malamai da suka sharanta inganci kai tsaye malamai suna daukan wannan hadisi ne tabbatattu musamman amma Bukhari da Muslim su sauran malamai abin sa ba a sallama musu saboda sun shaɗa da ingancin amma daga baya suka ƙara wani sharadi nasu na kansu to kaga in ka ƙara wani subjective ƙari to kaga malamai ba za su karɓa maka ba dan an saba da kai a wannan babu so ake ka kawo wani ƙari ka kawo wani sharadi da duk malamai sun yi ittifaki a kansa malamai ko abinda malamai ko suka sharadi akan hadisi ingantacce shine duk in ka ce wane da ya ji daga hadisi daga wane to a san ya ji din ya ji tabbasin haɗu ko ɗalibinsa ne shi kuma a san amintacce ne shi kuma in ba amintacce ne kuma ya ruwaito hadisin da yake bai bauɗe ba bai saɓa wa sauran magaba sauran amintattu irinsa ba kada ya zama an ce an shigo ta gabas kuma ya ce an shigo ta yamma ko amintacce ne shi ba za a karba ba to kaga wannan shi ne sharadin hadisai ingantacce wanda kuma wannan sharadi shine Imam Muslim da Imam Bukhari suka sharanta ma kansu saboda haka duk malamai suka yi ijma'i wannan ijma'in malamai ne kan cewa duk abin da kaga Bukhari da Muslim sun ruwaito to wannan hadisi kanka tsaye hadisi ne ingantacce a dunkule sai dai wasu kaɗan daga ciki da malamai kuma suka musu gyara kamar yadda kuka sani ai ba wani bankaki ba Qur'ani bane balle a ce kuma mutum ba annabi bane wannan baka kai tsammanin wai a ce wai 20 cikin 100 ba bai kai ba wasu harafai ne kadilan ɗan kaɗan wanda in ka gwada cikin ɗari watakila ka ce irin 5% ko less than 5% ba wanda wannan kuma kaga kai akan wannan ba za ka ce hadisi ya zama mai rauni a wannan babin ba amma akwai wato dabiti akwai wasu abubuwa da ya kamata mu fahimta idan kaga Bukhari da Muslim sun yi ittifaki kan hadisi to wannan wajen malamai baki ɗaya sun tabbatar cewa hadisi na ja tabbatacce ne wato ba wai dan Bukhari da Muslim sun yi ittifaki ba dan su ba sai dan su Bukhari da Muslim sun ruwaito abin da sauran malaman su duka suka ce cewa wannan hadisin ya cika sharadin inganci sai suka fitar da shi saboda haka shi sai imamu ibnu taymiya yake cewa walahada la tattaqani ala hadithin illa yakun sahihan la raiba fihi qad ittafaqa ahlul ilmi ala sihhatihi saboda haka zaka samu ba za su yi ittifaqi akan hadisi cewa su fitar da hadisin bukhari ya fitar da hadisin imam muslim fitar da hadisin ba ce zaka same shi hadisi ne ingantacce ba zaka samu hadisi ne ingantacce malami duka sun yi ittifaqi akan ingancin sa in ka lura wannan littafi namu da muke kantawa musu akan ayyin wannan hadin ne ma malami suka yi abinda imam al-bukhari da muslim suka yi ittifaqi a cikin littafin sai ya fitar da shi yasa littafin musu akan kuma malamai da yawa sun fitar da littafai wanda malamai suka yi ittifaqi al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan da sauransu da sauransu malami suna wanda littafi akan abinda bukhari da muslim suka yi ittifaqi sadaka kai ka tsaye ka fada cewa duk abinda kaji bukhari da muslim sun yi ittifaqi akan sa to wannan kai tsaye malamai suna tabbacin cewa ya inganta wannan kuma saboda sun bi sharadin malaman su da malaman su tun daga sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa ana iya samu a cikin hadisan bukhari ko muslim a samu wasu malamai wanda ke sa'a bukhari ko sa'a muslim din ko kuma wanda ba sa'a su ba yana kasa da su ko wanda ke sama da su kamar imamu ahmad kamar imamu yahya ibn ma'in ya zama imamu bukhari ya rawaito wani hadisi da aka samu wani malami ya musu yara to wannan ana iya samu wannan gyara kuma zai iya zama ta fuskoki ta wato siboji kala kala ana iya samu ka gani amma bukhari gyara saboda ya fitar da hadisin wani ya fitar da hadisin wani har a wannan malami suna masa gyara ba dai ya shaka ta kashar inganci bane sai a ce misal baka fitar da hadisin wani baka fitar da hadisin wani bukhari ya fitar da hadisin suhaib ibn abi salih sanban ba amma ya fitar da hadisin ibnu bukai yahya ibnu bukai to akan wannan malamai suka dinga kushe bukhari saboda ibnu bukai bai kai suhaib ibn abi salih sanban ba kabewa ba shi kuma ya shaka ta inganci dan me baka fitar da hadisin wani ba imamu ibnu an-nasa'i da sauran manyan malamai sai suka dinga wato cin kwalan albani bukhari saboda wannan saboda kana iya samu ka gani wani lokaci an yi mishi gyara ba wai ta fuskan hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai a ce ai to ai wani ya rigo wannan hadisin me yasa kai ka shaddata inganci kuma ka je ka saukar wato hadisin wani baka roka wato ta hanyar wani ba shi wani ana samu wannan gyara to kaga wannan kaga baya tun kudi asalin ingancin hadisin a ana cewa ne misal baka zaba selective ba ka zaba wancan baka zaba wannan ba ibnu bukairi hadisin sa san ne kuma bukhari ya fitar da hadisin sa amma sai bas suhail ibn abi salih sanman wanda kuma wannan gaskiya bai dace ba da kamata ya gabatar da hadisin suhail ba hadisin ibnu bukairi da ire-iren sa ba ana kuma iya samu wani lokaci kaga wasu lafazai hadisin ya inganta asali amma sai ka samu wani lafazi a ce shi wannan lafazin karin wani lafazin to shi bai tabbata ba to wannan kuma gaskiya an fi samu a cikin sahih muslim ba sai bukhari ba bukhari shi a imam muslim shi yafi bukhari kyawun jeran jeran littafin da kuma tattaro maka turukun hadisi a waje guda imam muslim yafi bukhari wannan in kana mutum na dubawa da kuma dhabtul lafazi ya yi mai kiyaye maka lafazin hadisin imam muslim yafi wannan shi kuma imam bukhari yafi muslim kiyaye inganci shi kuma da duk wata lafazi duk wani lafazi wanda ke akwai matsala a kansa imam al-bukhari idan ya zo to shi zai kokari ya ba zai kawo da lafazin ba to shi da galibin yara da aka samu wasu malamai sun man wannan malamai guda biyu an fi samu a muslim a dace a haka a ce mun an muslim ya kawo wani hadisi wanda yake ana ganin wannan lafazin da karin wannan bai tabbata ba haka ma wannan kaga hadisi ya tabbata asali amma dai wannan karin cewa daga Abu Musa al-Ashari daga Manzala shine aka ce bai tabbata ba amma ya tabbata daga hadisin Abu Hurda wannan jara ne aka masa shi yasa imamu Shehu Sa'id bin Taymiya ya magana irin wannan zan kawo saboda kai tsammanin wannan kawai wato shashi fada ake yi dan wani ka san yanzu abin ba wuya wani limaman gaba garin yanzu suna da yawa sai ai Bukhari annabi ne da za a ce dole a dauke hadisin sa wasu abubuwa ya wasu ayyuka ne na ilimi in ka kai nukaci ilimin ka fahimta Shehu Sa'id yake cewa wa mimma qadisan ma sahihan daga cikin abin da malamai ke kira su hadisi sahihi mai sahihu ba'd ulama shine abin da wasu daga cikin malamai suke ingantawa wa akharu yukhalifuna fi tasihi wasu daga cikin malamai ko saba musu wajen ingancin hadisin fa yaqulu sai malamai suce huwa da'ifun laysa bi sahihi wannan hadisi bai tabbata ba fa hadha la yajzamu bi sidqihi illa bi dalil to irin wannan hadisin da wasu malamai suka yi sabani wani yace ya inganta wani yace bai inganta ba kai tsaye ba za ka ce ya inganta ba sai ka dalili sai an duba tukuna مثل حديث ابن وعلى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب دبغ فقد طهر ابن تيميه كاو مثال من هذا الحديث فان هذا فرد به مسلم عند البخاري وأن حديث إمام المسلم شيء كذا 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 شيء إمام البخاري بيبتدى حديث ما وقد ضعفه أحمد وغيره إمام عمرو كما يشى وأن حديث يا درودي شيء حديث أصل يثبت أما وأن حديث تهني ابن وعلا ده ابن عباس ده وأن اللفظ أي ما يهاب دبيك فقد طهر إمام عمرو كما وأن اللفظ بيثبت ما كما يشى صحيح مسلم شيء ما kaga ashe ba ana da ana magana akan asalin tabbatan hadisin bane ana magana akan wani lafazi ne ake ba Imam Muslim gyara akan sa haka sai Ibn Taymiyyah ya kawo hadisin kusuf na dau tsallake zan yi gaba kawai abuna ya kuma kawo hadisin inna Allah khalaqa turbata yawm as-sabti inna Allah khalaqa turbata yawm as-sabti shi ma wani ya ci sahih Muslim sai malai ce fa inna hadha qad'a ana fihi man huwa a'la min Muslim wannan hadisin Imam Muslim ya kawo a cikin littafin sa to ya da yawa daga cikin malamai wanda suka fi Imam Muslim sanin hadisi sun soke wannan hadisin mithl Yahya ibn Ma'in irin Yahya ibn Ma'in wa mithl al-Bukhari kamar Imam al-Bukhari wa ghayruhuma duka sun soke wannan hadisin wannan hadisi ne Imam Muslim ya kawo amma an soke hadisin an ce hadisi ne wanda bai tabbata ba wa zakar al-Bukhari Imam al-Bukhari ce anna hadha min kalami Ka'b al-Ahbar cewa wannan magana ce ta Ka'b al-Ahbar hadisin ya da iskali ne Imam Muslim shi kuma ya kawo sai ya sare isnadin sa Imam Bukhari da kuma sauran Yahya ibn Ma'in da sauran malamai suka ce wannan hadisin bai tabbata ba magana ce ta Ka'b al-Ahbar shi ma kaga ba ana tabbata ba ana magana kan wai asalin tabbatan hadisin bane ana magana cewa ne bai sadi zuwa ga manzon Allah ba wasu daga cikin malamai ko sun abin nan shi ma Imam al-Bukhari akwai wasu hadisai guda uku idan Ibn Taymiyyah ke fada da malamai suka yi wato munaza'a da shi akan cewa shin ya hau kan sharadin ingancin ko bai hau kan sharadin ingancin ba dole idan aka yi tahqiqi zaka gani wato ba yana tuku da asalin ingancin hadisin bane a cikin hadis sari Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yayi magana kan wannan duk abin da ake kawo wani iskali na hadisin da ke cikin Bukhari sai yace ya tabbata sai dai in za a gyara a gyara ta hanyar kankaci na ilimin hadisi amma dai ba asalin tabbatan hadisin ba shi kuma Imam Bukhari abin da sai ya kawo maka hadis littafin sa saboda kawai ya zama ka an wanke maka an baka aiki da shi shi bukatar maji haji sallah wannan shine abinda malamai ke fada banda shi ma Imam Daraqutni ya da littafi da ya al-Izama ta tatabbu jararki da yayi ma Imam al-Bukhari da Muslim a wasu daga cikin yace wannan hadisin ka fitar da shi ta hanyar wani amma da ka fitar da shi ta hanyar wani da yafi wannan hadisin wannan karin bai tabbata ba amma dai yafi dacewa a sahih Muslim shine yake da yawa kwarai da gaske shi ma kuma ba kowa shi dacen ba akwai Abu Mas'ud aya yayi tafi al-ajuba amma ashkalat Daraqutni ala sahih Muslim ne masa shi yayi ma Muslim gyara kuma shi ma sai aka masa gyara ba koyi shi ne aka ana iya samu ya zama ma Muslim an masa gyara amma kuma an mai shi gyaran daga Abzinawa yanzu ga sai yana tare da shi al-muhim dai kaga duk wani gyara wanda yake malamai da ma sun fadi shi duk gyara da aka yi ma Imam al-Bukhari ko Muslim wanda yake da malamai sun fada wannan to wannan babu bilahi za iya kawo wa a ilmance babu da ilimi ka fada amma ba wai gyara irin wanda kawai mutum zai kawo ce shi bai da ba ai Anas kaza Anas bin Malik ai ba shi kaza munafiki ne bai habe musulunta ba wane ne ko ya samu sahabbai ya zaga ko ya ce hadisi sahih Muslim ko Bukhari babu su kwata kwata ko wani ce ma dubola ne ba ta hanyar ilimi ba wannan kaga abinda muka kawo ta hanyar ilimi muka kawo magana ce ta malamai ake yi kasancewa wato babu wanda zai zama wankaki a wannan al'umma tare yake bai cika goma ba wannan shine abinda malamai suke fada wallahu ta'ala alam kuma kamar yadda muka fada idan ka kwatanta da abin da yake an musu gyaran ma ba ida yawa Imam Bukhari ya kawo hadisi 7,700 ana bagan hadisi 3-4 to kaga ina ai kaga ya ci tarbawa Imam Muslim shi ma kashi wasu kwayani ne ba za ka iya girgawa da kwaya da hannunka su ma kaga ya ci tarbawa akan wannan ba za ka ce wai za ka tantama hadisin baki da ba wannan shine abin da yake akwai wallahu ta'ala alam saboda haka abin da yafi tabbata da Imam Muslim ya kawo hadisi da cewa lokacin da limai ya zauna akan mimbari har zuwa lokacin da aka yi sallah ita ce sa'atul ijaba wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne mai rauni kuma mun faɗa muku cewa ya sa ba da yawa daga cikin abuntattu Abu Zakar Sabi'i yana rawaita daga Abu Burda magana sa Qurra Abu Awiya bin Qurra yana rawaita daga Abu Burda magana sa Wasil ibn al-Ahdab yana rawaita daga Abu Burda magana sa ko Mujalib bin Sa'id yana rawaita daga Abu Burda magana sa ko shaka babu wani malami saban waɗannan malamai jiga-jiga wanda su suka fi kowa sanin hadisan Abu Burda ba za a yi wa sallama masa ba ko da kuwa Imam Muslim ya ruwaito Allah ta'ala ya tilkemu wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba insha Allah za mu shiga ba da lokaci ko hadisi na karshe a babin malai cewa an abi hurairata hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu qala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-fajr maza Allah ya kasance yana karantawa a sallam asubah yawm al-jum'ati ranan juma'a alif lam mim tanzil sajda wato sai sajda maza Allah ke karantawa a farkon raka'a in ya fara farko sai ya jire wa hal ata 'ala al-insani a raka'a ta bi kuma sai ya karanta suratul insan hal ata 'ala al-insani hina min ad-dahr sai ya karanta ta wannan shine abinda ya tabbata daga aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa a safiya na ranar juma'a sunna ce a karanta hadisi ne wanda yake yana cikin sahihaini ana rubutu ta hanyar Abdurrahman ibn al-A'raj Abdurrahman al-A'raj daga Abu Huraira kuma ana rubutuwa a cikin sahih Muslim daga hadisi Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas cewa manzo Allah yana karanta a sallan asuba sote sajida da halata al-insani har ma ibn Abbas ya kara cewa kuma manzo Allah yana karantawa a sallan juma'a shi kuma a sallan juma'a yana karanta sotul juma'a da sotul munafiquna insha Allah zamu zo mu kara magana kan wannan shi ma naga malam bai kawo ba saboda galibin hadisan ba ittifaqi ba da Bukhari da Muslim ba galibi Imam Muslim ya rubuto hadisan shi sai bai kawo su ba amma zamu cika shi insha Allah anan kamar da kuka gani yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u mazala ya kasance yana karantawa kana wani lokaci qad tufidu al-istimrar wani lokaci ya kasance yana karantawa kaga kamar yana karantawa akai kenan wani lokaci kana takan zo a larabci aka ce mazala yana yin wani abu ana magana yana yi galibi amma ba koyo shi ba ya kasance yana yi to wannan baya nuna kuma cewa kuma koyo shi ba a samu wata nan da bai yi ba ila an fahimci aka ce kana istimrariya tana nuna aghlab ne ba da'iman ba wannan yana da ba kamar a hayanin wani lokaci ba amma dai galibi wani lokaci kuma takan zo akan tana nuna kawai mutlaqul fi'l cewa kawai yana yi ne wani abu zaka ga mazala so dai amma sai su roto su ce ya kasance yana kaza a haji ya kasance yana yin kaza kuma a hajin sa hajjatul wada ne kawai yayi sauran sai da umara wasu daga cikin malamai sun ce musahabi ne aiki da wannan hadisi mutum ya riga karanta suratul sajda da suratul insan duk safiyar ranar juma'a sallan asuba da za a yi to a karanta sajda a farko suratul al-insan kuma a karanta kuma a raka'a ta biyu to amma mu malaman ba wannan shine fitawan su ba malikin bin Anas Allah ta'ala ya ji kasa da rahama maliku sai yana da wani asali da yake tafiya a kanta wanda bai fahimci wannan asalin na Imam Malik ba sai ya rika zanta Imam Malik ko kuma ya rika daukan wasu fatawoyi da ba haka ake daukan sa ba a wajen muhaqqiquna masu mazhab Imam Malik shi Imam Malik abinda ya sarraha shine shi yana karhanta a karanta wadannan surori to za ka gani manzala ya ce ai kuma shi gace ya karhanta to ya kamata a rika a fahimci me yake sa Imam Malik ya faɗa wannan magana Imam Malik ya da wani abu ne shi ba wai yana yin inkarin wannan sunna ce ba ai irin shi ne aka yace makaruhi ne a danga yin sutu shawwal sai wani bai fahimta ba ya zai ce ba shi babu shi a malikiya ba kwata kwata tare cewa kuma Imam Malik ne wazibin ya zai ce makaruhi wato yin makaruhi shine in ka ki da ka samu lada ya zai faɗa haka shi makaruhi a wajensa ba shine makaruhi abinda mu muke faɗa a usul fiqi a yanzu ba ya kamata a fahimci haka sai da Imam Malik ya da wani abu ya da wani asalin da yake kira saddul dhari'a ko da abu sunna ce a wajensa ko da abu sunna ce idan ya ga wasu amawa suna neman su mai ta wajibi to shikenan sai ya ce to shi kar a bayyana a gaban jama'a kowa inda yana ilimi a bashi a karantar da shi wannan sunna shi ya je yana yi a karan kansa amma dai shi yana karhanta a rika yi a gaban mutane wannan asalin sa ne wannan ra'ayin sa ne ai shi ba za ka gani hatta shi sai shawarar za ka ga shi ma yana yi saboda shi yana ganin cewa kar a zo ana yi a gaban mutane ya zama mutane su rika daukar cewa wannan wajibin ranar juma'a ce a karanta wannan surori guda biyu ya zama wannan bai bayu ya bayu ya zama wanda bai karanta ba ana ganin ma kamar ya samu Allah ta'ala shi kuma sai ya ce to ya kamata a rika sassabawa wani lokaci da watakila haka ya kamata ya rika fadi amma shi yake Imam Malik kawai magana sa yana yin shi ne da tsantseni kwarai da gaske dan magana Imam Malik gaskiya bai da yawa shi ba mutum ne mai cika magana ba magana sa kawai in aka tambaye shi wani rabin shedara kawai ya ce sai ya ce la ba'sa ya shugo abin sa sai ya akrahu zalika sai ya shugo sai aka sai ya rage maka ya rage naku ku dalibai ku zo ku ta karin bayani shi da ya faɗa imam an-nawawi da ya kawo wannan sai ki cewa yana mana raddi ko malikiya zai ce wahum mahjujuna bi hadhihi al-ahadith as-sahiha yace ko ga dai wannan hadisi in ka ji yana yana yin raddi ma waɗannan mutane yana kuma gaskiya gaskiya ce ah kai tsaye kaga wannan shine sunna a ce wani mutum ya ce makaruhi ne saboda imam mali ya faɗa wannan magana kaga magana ce wanda yake bai dace a duk wani mai bin mazhabin imam mali na gaskiya ya faɗa wannan magana ba ya kamata ya fahimci me usul na imam malik sai ya faɗa ya ce makaruhi sai ya faɗi illa ne sai imam malik ya faɗa wannan magana wasu daga cikin malamai na malikiya malaman mu suka yi ta takallufi wajen su kawo me musa imam malik ya faɗi wannan makaruhi ya ce makaruhi ne a karanta suratu as-sajda da kuma suratu al-insan a farkon sallah asuba sallan farko na ranar juma'a wasu ka ce saboda wai a cikin ta akwai wato aya ta sujada a sautin sujada aya akwai aya sujada shi sa ba ke ce masa sautin sujada saboda aya a cikin aya da yake idan mutum ya karanta an sharanta masa ya sujada suka ce to saboda haka imam malik ne ya ce kar a karanta wannan saboda shi yana bai san a rika karantawa a farilla sallan farilla a da wata sura a cikin ta akwai ayoyi da an karanta za a yi sujada wannan gaskiya bai da wani fuska duk da wato tabbas imam malik yana da shi ma ya faɗi cewa makaruhi ne akan ta ayoyi da sai yake akwai sujada a sallan farilla amma dai wannan a ce shine da imam malik ya karanta wannan sunna din gaskiya ni yana da rauni a wajena wasu ka ce a yayi haka ne saboda kar a kokarin mai shaida ga maganar mutane su kokarin mai shaida wannan abu ya zama farilla wanda wannan ni nafi gamsuwa da shi cewa imam malik ya hana wannan abu ne sadda lidhari'a saboda kar a mai shaida wannan abu ya zama farilla kuma wannan ba shine shi kadai ba sai shawala kusan irin wannan ne ya karhanta shi da shi ma yana yi amma kuma ya karhanta ma amawa kar su zama suna yi ya zama suna ganin wannan abun a matsayin farilla kuma abinda imam malik ya uzurin sa inda aka iya bashi uzuri abinda ya gudadin ya rinka faruwa a baya gaskiya akwai hadisi da yake ibnu abi shaybah ke tarwa da sanadi ingantacce daga imam ibnu husayn kusan akwai raka'a biyu da ake yi bayan sallar juma'a nafila to imam ibnu husayn sai ya rika yi a gaban mutane to sai imam ibnu husayn sai dalibai suka zo suka fara cewa da sauran amma mutane ai shi yanzu ya mai kawai wato juma'a ce ta zama hudu a wajensa juma'a ta zama hudu kaga abin da malik ya guda ka ya faru saboda haka ba ko shi ne kai yanzu kaga wannan abin baya faruwa lokacin ka ba kai maka ce imam malik lokacin sa baya faruwa abinda ya guda to imam malik ya taba faruwa din kuma ya ringa ya sha faruwa sai imam bin sai yace to kaga ni ba zan sake wannan abun a gaban su ba saboda haka wata juma'a da ta sake zuwa sai bai yi ba ya zama sa kawai jama'a suka rika kallo zai ko zai ƙara raka'a biyu dai ta zama raka'a hudu juma'a ta zama raka'a hudu ta zama azhar shi sai bai yi ba to kaga wannan ai shine abin da shi imam malik ya guda din kuma gashi ibrahim bin husayn a wata juma'a ta gaba kuma sai bai sake yin wannan abu na ba sai dai abin da yake daidai shine wato a mutane bayani a mutane bayani yanzu kina lokaci ne na karatu a mutane bayani a ce to fa wannan sunna din a rika yin ta suna ci ta manzon Allah a rika yin ta galibi amma kuma wani lokaci babu lifi asaba wannan ya kamata a fahimci haka dan shi ma wannan wata sunna ce in baka fahimci haka ba to ba za ka fahimci yadda baka wata ke ma'amala da sunnonin da manzon Allah ke yi ba da abin da manzon Allah ke yi da ba wajibi ba kuma bai kallafa mu mutane sai dai an lazumta wannan suran a sallan ba da ka samu magabata wani lokaci in suka yi sai wata an sai su dan saba Umar dan Khattab yana karanta aya sai gita ta ayan da yake akwai sujada za a yi da ya karanta sai ya sako daga mukan mimbar yayi sujada wata juma'a da yazo sai karanta sai bai sujada ba ya saboda karku tsammanin fa wannan wajibi ce Imam bin Husayn shi ma kun ga abin da yake kenan yayi raka'a biyu bayan juma'a to da wajen juma'a ta zo an ga mushe ma'a ba sun fara cewa fa kai raka'a kake yi sai ce to ba zan yi ba sai ka to babu lifi duk da sunna din ita ce a daga karanta sajida da kuma sautin insan wani lokaci saboda kar a sassaba ka sami iskari ma wani sai ga kawai ka karanta wata suran da ba wannan ba kuma wannan shine abin da Ibn Arabi ya faɗa Ibn Arabi inda ba maliki ne a ce daga cikin malaman mu sai ce yan baqi an yuf'ala zalika fil aqlab lil qudwa ya kamata a rika karanta waɗannan surori guda biyu saboda abin da aka samu a koyi da manzon Allah wa yuqdaw ahyana li alla tadhin la la tadhunhu al amatu sunna kuma amma ya kamata wani lokaci kadan a daga dan sassabawa saboda kar ga maganar mutane su rika tsammanin wata sunna ce da dole sai an yi ta zama sunna ce wajiba da dole sai an yi in ba a yi ba an sa'a ma Allah ta'ala to wannan shine abin da ya kamata a rika yi na ire-iren waɗannan sunnori duka kaga wannan shine ba shi ra'ayin malamin ba Imam Malik amma gaskiya ita ce ya kamata abi Ibn Arabi ba Malik ne bai bi wannan ra'ayi da Imam Malik ba yace ya kamata yambazi an yi fa'ala zalika fil aghlab galibin lokaci lil qudwa saboda koyi da manzon Allah dan ka galibin lokaci indai liman zai iya karantawa to ya karanta sajida din ya dire sannan kuma ya karanta total insan ita ma ya dire shikenan in Allah insha Allah idan yayi haka yayi daidai kare zama yayi amfani da wato kuskuren ra'ayi na wato Imam Malik ya zama ya maida mutane sunna yace ai wayar ga karanta wannan hadisin duk wadan ba kafa hujja da wannan Imam Umar bin Khattab yana cewa as-sunnatu ma sannahu Allah wa rasuluhu sunna ita ce abinda manzo Allah ya sunnanta Allah da manzon sa la taj'alu khata'a ar-ra'yi sunnatan 'ala an-nas kar ku sani dan wani malami yayi kuskuren ra'ayi idan sunna wa jama'a da ko da Imam Malik ya faɗi wannan magana ba za mu bi shi akan haka ba duk da kuma magana ta da fuska ma shi kamar yadda muka faɗa muku ba yana magana wai a daina yin sunna ba baki daya dan galibin irin waɗannan abubuwan za ka malami ba yana magana a daina yin sunna bace baki daya shi abin da yake magana shine in akwai tawahumi in wani za a samu rikicin kwakwalwa wani tsammanin cewa wajiba ce to babu laifi ka dan bar ka ba su space sai lokacin da jama'a suka samu ilimi shikenan to yanzu kuma galibi ilimin ya samu jama'a galibi sun san waɗannan sunnoni din in an zo ana yi ba sa tsammanin cewa sunna ce wajiba in kuma an samu ma kuma sai a mutum bayani wannan shi yafi kamata akan cewa za a bar sunna ko a ce wani makaruhi ko mazhabin makaruhi ya ce a mazhabin mu kalmar makaruhin ce ba ta yi tsauri kwarai da gaske to amma ga wanda ya fahimci asalin na Imam Malik ba zai mamaki ba Imam Malik yana yawan amfani da irin wannan kalmomi din yace akrahu ko wani abu makamancin wannan ina ganin kamar lokaci yayi na dai so mu zama mun gama da babin Juma'a baki daya insha Allah abin da zai rage shine abin da ake karantawa a sallar Juma'a din da kuma rak'o'i da ake yi biyu ko hudu akwai raka'a biyu bazala shi raka'a biyu ke yi bayan Juma'a sannan kuma ya ce a raka'a hudu to wane ne ba wane ne din ba raka'a hudun ne ko kuwa raka'a biyu ce ko raka'a shida za a yi game da suke faɗa insha Allah idan muka zo a sati mai zuwa za mu cika shi a gaggauce insha Allah sai kuma mu shiga kitabul idaini babul idaini abinda baka tafi Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمس بقول إلى بعض ابن القيم ده ابن القيم هكا يكفي فأنا ابن القيم نعم ابن القيم يجي سمعتوا كذا ما بسنا بني فكذا بقى شلا كرنا بقى كراتا أنا بقى فهكا su suna cewa shi yana cewa wannan in za ka yi takadire ta kawai kuma gaskiya wannan ai kaga shine zahirin baya amma ce wani ya raba wani da ga akwai wani limami haka shi kabi yake karantawa shi kullum wanda kuma haka wannan ma ba daidai ne ba kabi kullum ya zama har wasu irin abin da Malik ya faɗa kenan wani bai san ma cewa sai tsamanin sunna ce ta karanta sannan asuba ai kabi to kuma in yazo ashe dalibai mahalarta Qur'ani sun hada ta aya da yake tsayawa in kuma ya dawo arka ta bi kuma sai ba zai karanta ta ba to kaga duk wannan babu bai kamata ya zama abin da ya kamata ba in za ya kanta ya kanta duka in kuma dai saboda kusurin sa ne yayi haka to kaga wannan kusuri ne ba wai saboda sunna ba amma kai zama yayi haka saboda ya rarraba saboda wata sunna ce gaskiya ba sunna bane wannan ya karanta sajida in ita kadai sannan kuma ya karanta sunnatul insani ita kadai haka zalika kuma karatu na da za a yi a sallar juma'a in shi ma akwai sunnatul munafiquna da kuma suratu al-ghashiya suratul a'la da ake karantawa insha Allah sunnatul juma'a za mu zo mu magana sai dai zan dan karin bayani kawai da zan yi da malam ya dan tuna mu suratul kahfi da suratu qul huwallahu kaga suratul kahfi ita hadisi ne yazo cewa za a karanta a tilawa ba sallah ba to ya kamata a fahimci wannan duk da akwai magana ma kan shi ma hadisin amma dai in ma ka fahimci wannan hadisin to ka karanta a tilawa in kuma kawai ka ce wala dallin sai kai shiru ba abin da ya zo maka a zuciya sai ka hafi ka karanta amma kar ka zama aikin kake na karanta sutur ka hafi wannan malami suna karanta ka nace mata sura daya gaskiya wannan ba daidai ne ba bane ya kamata mutum ya dinga sabawa za ka ji Shehu Usman bin Fodiyo ya yi manganu ila zamanin hisal afami jushil afam yace wannan kaga taqyidu mahqul idlaq ne ka daura abin da yake asalinsa a yalwace yake to banda wannan kuma kamar da na ta fada a majalisan din da nake kafin na yawan fada shine za ka ga wasu suna cika shewa kuma da kulwan lahu shi hadisi kulwan lahu hadisin wannan yaro ne ma ake amfani da shi da mutun ya gama cika shi da kulwan lahu to wasu malamai suna cewa ayyan mazala ya takariri ya masa ayyan mazala ya ji yana fada yace ku tambaye shi me yasa yake karantawa sai ce kaje ka ga ya mishi wato san da yake masu da kulwan lahu ta shiga da shi aljanna to amma abin da wasu malamai ke fada kaga ba wani sahabin da ya mishi saboda haka ya kamata kai aiki da sunna yanda ka same ta idan halinka irin halin mai kulwan lahu ne kai da in ka gama kai ma sai ka ji kulwan lahu tana kara maka san ubangiji tana kara maka tauhidi ka karanta in kuma kai ba kulwan lahu take maka ba kai alam nashin take maka ko ina tsaina to kanta ina tsainanka eh sai zama san da kake ma wannan ina tsaina ta shiga da kai aljanna kai ma amma karka na ce akan wannan malamai suka ce shi yasa maka ba a samu wani sahabi ko guda daya ba da ya bibici wannan mutumin a wannan kata kulhu lahu a sannan eh wannan wani ra'ayi da malamai amma idan ka da wata ra'ayin shikenan ni ba zan matsa mutum ba amma dai ni ma dai na fi karkata ra'ayin annabi kulhu lahu cika shewa da ita koyaushe inda sunna ce dan me mu sauran sahabbai su bayyanta ki ba su bayyance ta ba to ka gani ko duk sannan sai an cika shi da ita ka gani ko mu ji service kun ji da haka ake wanda kuma kaga shi wanda ya kamata kai a fayar sunna ka dan baka yanda ka same ta a kullu zaka shi ba kullu Allah take mata take kara kusa imani wata sunan ce to in ya cika shi da ita babu laifi wannan abin da samu zalla ya bashi saboda kaga me ce masa ai kaga da sabban sun ji abin ya zama bako a wajen su kaga ba haka mazalla ke yi ba haka sauran su ma suke yi ba kuma su mazalla ko me cika bai da irin nasa ba ko sauran sabbai ba su cika bai da irin nasa ba saboda haka sai ya ce to a gaya mishi san da yake makul wallahu dan haka kai ma idan san da kake makul wallahu yasa kace karantawa shikenan amma ba shari'a ba ba sunna ba ba sunna bace wannan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.